sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 23 ga watan Maris. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da juyayin rashin wani dalibin matashi da ya rasu bayan ya kubuto daga kasar Ukraine da ke fama da rikici.
So bayan ɗan kwanaki kaɗan, kusan kwana 5 ko 6, sai yake gaya mana cewa yana jin ya yi losing ɗin appetite. Da wannan lokaci muka ga abin da ya kamata kai shi asibiti. So aka kai shi asibiti, suka kwantar da shi, aka examine nan shi ba da wani bata lokaci ba, Allah ya ansha bi ne kusan ƙarfe.
Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa yayin da azumin watan Ramadana ke karatuwa, gwamnatin kasar ta sanar da rage kudaden haraji ga wasu kayayyakin masarufi. Kamar kowace ranar Laraba, Hassan Tambuwan na tafe da rahoto na musamman, sai kuma Ridwan Abbas yana tafe da labarin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin Rasha da Ukraine sun ce an dan samu ci gaba a ganawar sulhu da ake yi, amma cimma yarjejeniya na tattare da hadari a cewar masu sa ido. Wasu shugabannin yammaci da masu lura da lamura masu zaman kansu na da shakku da damuwa kan cewa ba da zuciya daya Rasha ke zaman shawarwaran ba, kuma tana amfani da shawarwaran sulhun ne don hana NATO samar da tsaro da kariya ta sama da kuma wasu manyan makamai ga Ukraine, ko kuma hana ƙara zafafa sanya takunkumin karya tattalin arziki daga ƙasashen yammacin. Wasu kuma na da shakku akan koma da Ukraine da Rasha sun amince da wasu ƙwararren sharaɗa, jerin abubuwan da suka dace wajen aiwatar da yarjejeniyar kusan abu ne mai wuya a yi, kamar yadda aka yi a yarjejeniyar Minsk a shekarar 2015 wacce aka cimma da nufin kawo ƙarshen fada a Oblast da ke Donbas da 'yan aware masu goyon bayan Moscow suka kwace da taimakon Kremlin. A wannan makon, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ƙara jaddada cewa a shirye yake ya manta da tunanin Ukraine ta zama mambar kungiyar ƙawancen tsaron NATO idan har Rasha za ta janye dakaranta da kuma samun tabbacin tsaro a Ukraine ɗin. A yau Laraba, hukumar tsaron cikin gida ta Poland ta ce ta gano jami'an diplomasiyyar Rasha su 44 da ake kyautata zato suna aiki a matsayin 'yan leƙen asiri a ƙasar. Mai magana da yawun hukumar ya faɗawa manema labarai cewa an turawa ma'aikatar harkokin wajen Poland sunayen jami'a da kuma buƙatar a fidda su daga ƙasar. Kafafen yaɗa labaran Rasha sun ce idan har Poland ta kori jami'an diplomasiyyar, to Rasha za ta maida martani. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da cewa za su tura ƙarin ma'aikatan tsaronta a jihar Imo don inganta yanayin tsaro a wannan jihar da ke fama da hare-haren 'yan bindiga da masu tayar da ƙayar baya. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da wasu a jihar ta Imo, musamman mazauna yankin, suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanzarta wajen kawo musu ɗauki saboda yadda matsalar tsaro ke matuƙar shafar lamuransu na yau da kullum. Kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu shine ya bayyana haka a cikin wani rahoto da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe ya aiko mana.
Shi sanin tsaro a kudu maso gabas na Najeriya a jihohin guda 5 kasashen na Igbo abin yana damun shugaban kasa kwarai da gaske, abu kamar ya lamba yanzu kuma sun sake dawowa suna kai hari ga ofisoshi na jami'an tsaro suna ana kone-kone. Yau ya zama cewa manya-manya ma a cikin jama'a da suke wannan yanki waɗanda suke da madaidaitun ra'ayi har ana kifari kamar wannan shi yanzu shugaba na ƙungiyar Panese Professor George Okyoso da Allah baya gidan iyalinsa ba tare da kuma da Buhari ya da umarni cewa za a kare bayanan tsaro wannan so da 'yan sanda justice ya kare wannan tsaro da sake kullo kansa.
tuni gwamnatin jihar Imo ta yaba da wannan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka kamar yadda commissioner ya da labarai Mr. Declan Emelumba ya bayyana.
To have the state government to boost.
Yace wannan zai taimaka wa gwamnatin jihar ta inganta tsaro a jihar don gwamnati ta saje da duk wata barazanar da matsalar tsaron da muke fama da ita ke tada. Da wannan gwamnati za ta iya tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin al'umma a kowane lokaci. Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman shugaba ne na al'ummar mazauna jihar Imo.
Sai dai mu yi wa Allah godiya yasa kuma wannan abin da za a yi ya zama alkhairi. Don a gaskiya yanzu jihar Imo muna cikin wani hali wanda lallai muna neman hankali da taimako na zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mu sai shani akan mu baki mazauna ƙasar. Shi yasa muke farin ciki muna ce marhaba da wannan tayi da gwamnatin tarayya ta yi wa jihar Imo.
To ko me wasu masu fashin baki ke cewa? Mr. Chisom Martins Iboko ne ke cewa kamata tabarbarewar tsaro a jihar Imo a halin yanzu ya zama abin damuwa ga kowa. Kyakkyawan mataki ne gwamnatin tarayya ta dauka. Tun watan Afrilun bara ne lamura a jihar Imo suka rikice da hare-haren yan bindiga. Kuma tun wannan lokacin ne hukumomi suke ta gwada dabaru da zummar medo da zaman lafiya a jihar Imo. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka. Daga Umahiya, Najeriya.
A ƙasar Somalia kuwa a yau Laraba, 'yan sanda sun ce akalla mutane shida ne suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga biyu suka kai hari a tashar jiragen saman birnin Mogadishu mai ƙwararren matakan tsaro. Cikin waɗanda suka mutu a harin har da ɗan ƙasar Somalia da wasu baƙi 'yan ƙasashen waje su biyar. Jami'an tsaro ne suka kashe 'yan bindigar biyu a cewar kakakin 'yan sanda Manjo Abdul Fatah Adan Hassan. Hassan ya ce ɗaya daga cikin 'yan ƙasar wajen sojan rundunar tarayyar Afirka ne masu aikin wanzar da zaman lafiya da ake kira AMISOM. Ya kuma ce sauran mutanen hudu masu ba da horo ne da ke taimakawa gwamnatin Somalia wajen ba da horo akan ababen fashewa. Ƙungiyar Al-Shabab ita ce ta ɗauki alhakin kai wannan harin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da juyayin rashin wani ɗalibin matashi da ya rasu bayan ya kukuto daga ƙasar Ukraine da ke fama da rikici. Uzaifa Habibu Halilu wanda ya rasu bayan yar gajeruwar rashin lafiya na ɗaya daga cikin ɗaliban da hukumomin Najeriya suka kwaso zuwa gida bayan da suka fice daga ƙasar ta Ukraine. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Najeriya na daga cikin ƙasashen da suka yi hubbasa wajen kwaso mutanen su waɗanda yaƙi ya rutsa da su sanadiyar mamayar da ƙasar Russia ta kaddamar akan ƙasar Ukraine abin da haifar da yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Wasu daga cikin 'yan Najeriya da suka samu kubuta ɗalibai ne da ke karatu a can ƙasar ta Ukraine. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na da ɗalibai 74 kuma duk an samu kubutar da su an kawo su gidajensu sai dai ashe ɗaya daga cikinsu yana tare da ƙarin kwana inda ya rasu bayan dawowa gida. Ɗalibin Uzaifa Habibu Halilu Modaci mai karatun likitanci yana shekarar karatu ta uku yana rabin kammala karatunsa lamarin ya faru. Honorable Habibu Halilu Modaci dan majalisar jiha ne mai wakiltar karamar hukumar mulki ta Isa kuma shine mahaifin yaron.
So lokacin da dai suka dawo daga Ukraine suka dawo gidajen uwayensu Uzaifa ma ya dawo muka shirya mai liyafa aka zauna aka yi maganganu na barka da zuwa barka da dawowa a wannan rana din. So bayan 'yan kwanaki kaɗan kusan kwana biyar ko shida sai yake gaya mana cewa yana jin ya yi losing din appetite. Ga wannan lokaci muka ga abin da ya kamata mu kai shi asibiti. So aka kai shi asibiti suka kwantar da shi aka examine nan shi ba da wani bata lokaci ba Allah ya ansha bi ne kusan ƙarfe 4
to kamar ba su gano kila ko wani irin rashin lafiya ne gare shi ba kan Allah mishi cika
to ga wannan wuri kaga bai dade asibiti ba saboda haka mu dai da Allah ya mai rasuwa muka doko shi muka to da shi aka yi mai zana'isa.
Wannan rashin har yau ya jefa ɗalibai abokan karatun Uzaifa da ma 'yan uwansa a cikin halin juyayi. Bashar Habibu Halilu Modaci ƙaninsa ne tare suke karatu a Ukraine kuma tare suka dawo gida.
Tare muka dawo gida lafiya kalau da shi. Train guda muke da shi.
Bai ma wani complaint na kila yana ji mu ciwo wani rashin lafiya ko wani abu ba?
Babu wani complaint da ya yi na rashin lafiya. Asali ma in ka ga Uzaifa za ka gan shi lafiya kalau cikin ƙoshin lafiya. rashi abu ne wanda ya faru daga Allah, kuma Allah da ya halicce shi ya fi mu son shi.
Shugaban kungiyar ɗaliban Sokoto a Ukraine, Abdul-Dalil Abdullahi, ya shaidi marigayin da cewa
gaskiya Huzaifa mutum ne mai halayen kwarai, mai addini kuma, sannan kuma akwai shi da karatu, sannan kuma mutum ne wanda yana hulɗa da mutane sosai, sannan kuma harkar sport duk gaba ɗaya Huzaifa yana participating sosai.
Ita ma gwamnatin jihar Sokoto, wadda ta hada hannu da gwamnatin Najeriya wajen ɗauko yaran, ta ce ta kaɗu da samun labarin rasuwar Huzaifa. Bello Isa Shatima shine babban sakatare na hukumar neman gurabu da kuma bayar da tallafin karatu ga 'yan jiha.
Ba wanda ya dawo da ko ciyon kai daga cikinsu. Lafiya lau suka yi a can zaune, lafiya lau suka zo suka sauka Abuja, kuma hukumomi sun kara duba lafiyar su a can Abuja, nan ma haka an karbe su. Lafiya lau suke illa kawai ajali ne Allah ya kawo mishi. Mun san kowane taliki bai wuce abin da Allah ya diba mishi.
Yanzu dai Huzaifa ya bar duniya, kuma jama'a na ci gaba da yi wa mahaifansa da 'yan uwansa ta'aziyya, yayin da abokan karatunsa ke cike da alhini na rashinsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
An gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma bari mu tafi jamhuriyar Niger. A wata ganawa da ya yi da 'yan kasuwa, Firaministan jamhuriyar Niger Uhumudu Muhammadu ya yi albishir da cewa gwamnati ta rage haraji ga waɗansu kayayyakin masarufi kamar na sukari, mai da sauransu, yayin da aka doshi azumin watan Ramadana. A dalilin haka, hukumomin na Niger suka ce 'yan kasuwa ba su da hujjar ƙara farashin kayayyaki, ganin an yi musu wannan sassauci gab da shiga azumin watan Ramadana. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya hada mana.
Yayin da al'ummar musulmin duniya ke dannawa zuwa shiga wata azumin Ramadan na wannan shekara, a jamhuriyar Niger kururuwar da 'yan kasar suka soma yi ce game da hohor farashin kayan masarufi ta kai ga kunnan gwamnatin kasar, inda Malam Uhumudu Muhammadu, Firaministan jamhuriyar Niger, tare da umarnin shugaban kasar ta Niger, ya yi ganawa ta garin da garin da manyan 'yan kasuwar kasar, inda ya bayyana musu cewa gwamnatin ta ragewa kayan abinci haraji, kuma gwamnati na jiran 'yan kasuwa su wargazar da farashin kayayyakin masarufi kamar shinkafa, mai, sukari da sauransu. A cewar magatakardar kungiyar 'yan kasuwa ta kasar reshen birnin Kwanni, sun yi maraba da wannan saukin da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger ta yi musu, tare da kira ga abokanansu 'yan kasuwa da su ji tsoron Allah.
Zakariya Sije na sadaka na kuma sana Niger reshen Kwanni. Zan ce mun shi daɗi shi a abun bisa ga alƙawarin da doka a nasu kanu zai da abubuwan da za a rage mataksa, musamman mai, sukari, shinkafa, kayan da ya ka amfani da su ko da ya rushe zancen abinci, kuma gashi kasa azumi ne ya zo, dole a tausa ya alƙawarin da a rage waɗanda kayayyakin kuɗi, to kenan sai mu ce mun shi daɗi. Za a rage mu kiran da muka yi su daidai rage yadda an kai, kuma su ma su rage, yadda an ka rage su ma kaga dole rago a same ta bisa ga farashi ga mai sai da guda-guda, tunda yin can gaba ɗaya an rage kenan. Dole sai ya samu sakamakon shi nan ga mu sai da guda-guda. Nan dole su ma su rage su tausa lokaci na yanzu ko na azumi ko ba azumi bane, tunda dai ita gwamnati ta rage ya kamata su ba nan ga su ma su rage. Kasa yanzu sai da shi ne wannan sai Allah, tunda dai matsayin su kuma gashi wata na wanka zo mai rahama hamin ni'ima yanzu, kuma kenan dole na ya kamata mutum ka dibi Allah, kakka dibi wani wanda zai samu kai da, tunda Allah na ga gadin ka shi in ka bace mu ko ba kai bace mu Allah, kenan ka riya dan Allah dan annabi ga wanda sauki ya zo gare ka kai ma ka sauka ma talaka wanda ga ci shi dai mu
da jin wannan labarin. Sai 'yan kasar ta jamhuriyar Niger suka yi tsalle suna nuna tasu murna, tare da kira ga 'yan kasuwa da su ma su nuna sauki ga al'umma a irin wannan lokacin da ake nosawa zuwa azumin Ramadan na wannan shekara.
Aminu, a gaskiya mun ji daɗi kwarai, kuma wannan abu na mai kyau, gwamnati da ta dibi wannan lokaci ta ce za ta rage haraji da farashi, a wannan abu na mai kyau, haka ake so gwamnati ta zanyi tana duba al'amura domin mi talaka su samu sauki. Dan duk sadda kaga gwamnati ta tsananta to hotalinka shi na ga shiga tsanani.
Sunana Maryam. Gwamnati ta rage haraji na saukin kaya kasuwa. 'Yan kasuwa da Allah ku jiba ma mutane gari saboda wanga azumi, ku yi musu saukin kaya da Allah.
Sunana Abubakar. Abin da fatan mu game ga wannan abu da shugaban kasa yayi na rage farashi na harajin shigowa da kaya a wannan ƙasa, fata ta ko kira na ga 'yan kasuwa shine don Allah, don annabi su ji tsoron Allah, su wa Allah da manzonsa, su karan kansu su tausaya ma musulmai 'yan uwansu akan sassauta farashi ga abubuwan da yake rayuwa ga yau ba ta yi sai da su. kuma mun ji dadi mun yi farin ciki ga haka.
Waɗansu jama'a da muka tantamna da su sun ce ba fanan gizo yake saka ba, gwamnati ya kamata ta aika jami'anta a cikin kasuwanni daban-daban na kasar domin saka idanu ga irin matakan da ƴan kasuwar za su dauka bayan ta yi musu wannan loshin. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, yanzu kuma ga rahoton na musamman.
A wannan mako da muke ciki, Majalisar Dinkin Duniya ta yi bukukuwan amfanin ruwa ga bil'adama. Akan haka, ni tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan a jihar Oyo a game da amfanin ruwa ga dan Adam.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Dallami Hassan, magajin garin Akinye ne. To, amfanin ruwa ga bil'adama kaman wani mawaki da ke cewa lafiya uwar jiki ba a mai fishi da ke. To, haka ma ruwa ba mai fishi da yake, saboda ruwa yana daga cikin abubuwa wanda yake dan adam bai yi sai da ruwa, amfanin sa kenan.
To, kamar wajen yin shuka da wato shuka abinci kamar irin shinkafa, wake, gero da sauransu, wasu na cewa su ma idan babu ruwa su ma abin bai zai tafi ba.
Eh, wannan gaskiya ne. Ai, na gama komai da ka sani a duniya sai da ruwa. Yanzu kaman bangaren abinci, babu wani abincin da za a shuka ba tare da ruwa ba. Duk lokacin da aka ce an samu tangarda ta ruwa, babu ruwa, ruwa yayi a gaskiya an samu matsala a wannan kasa.
Kamar a ce ga kasa watakila ba a samu ruwan sama isasshe ba a shekara, wannan ma yana kawo illa ga bil'adama.
Kwarai 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 kuwa, saboda koda ga mu ɗan adam mutane in aka ce ba a samu ruwa ba, to mu da kanmu na ji a jikin mu da balle kayan abinci shuka.
Yusuf Idris,
me zaka ce a game da amfanin ruwa?
To, amfanin ruwa ni dai manomi ne kuma masanci ne. Dan ka ga ba ruwa ban noma, dan abin shuka bai ta sai ayin ruwa. Kifi bai rayuwa sai ayin ruwa. Mu ma ya adam duka ba mu rayuwa sai da ruwa. Ko dare ko da rana ne dole sai da ruwa. Kuma kaga addini dole bai yiwa sai da ruwa. Sannan duk ƙarin rayuwa ta duniya in babu ruwa abun nan bai yiwa, saboda Allah. Kuma yana ruwa kasuwanci ma mu hada ya hada ga wajen mu. A kowace hanya sai da ruwa. Ko motocin nan kara gani dole sai da ruwa. Ko wani ƙarhe ne, ko wata halitta ce sama da ƙasa sai da ruwa.
Da yake ka ce kai masanci ne, a shekarar da aka samu ƙarancin ruwa a koguna da gulabe, yaya aikin ku na kamun kifi zai tafi?
To, gaskiya kifi yana mutuwa ma ka har mu zo mu kama shi. Kaga ruwa sun kare, dole ne zahi ya kashe kifi. Amma in ga ruwan nan, duk inda mun ka sa kayan hako za mu kama kifi cikin lema tai, kuma mu hidda shi muna jin lema, kuma mun hijin daɗi ko da yaushe kifi yana cikin ruwa, mu ma muna cikin ruwa. Dan yana iya kwana da yini cikin ruwa in dai ga ruwa. In kan babu ruwa kaga harka ta lalace. Dan koda irin bado-bado din da muka ci daji cikin ruwa yana mutuwa, kaga dole sai mun dawo gari mun nemi abinci mun ci. Kwarai ko ruwa suna da muhimmanci, kwarai insha Allah. Ta fannin kowa, duk halitta kowa san ruwa suna da muhimmanci.
Suna Garba Zaria.
Ka san amfanin ruwa?
Kwarai da gaske.
Ba mu kaɗan daga cikin amfanin da dan adam ke yi da ruwa?
Abubuwan da dan adam yake yi da ruwa yana da yawa. Kaga na farko dai ana sha, na biyu za a yi shuke-shuke, na uku abubuwan gine-gine da za a yi, duk komai sai an nemi ruwa. Ruwa abu ne mai muhimmanci wanda yake in babu ruwa babu harka. Yawa,
kamar me yake nuni ga in babu ruwa babu harka? Abubuwa ba su taya daidai kenan.
Yanzu da an ce babu ruwan sha, ai kaga harka ba ya baci. Sai aka ce babu ruwa da zai zo na sama ayi shuka, harka ya lalace.
Yanzu a ce ka zauna unguwa ko gari da babu isasshen ruwan sha, zaka je ka kamba fili ko ka yi gina a wannan wuri?
A ina abu zai yi ruwa? Ni ma da nace irin wani wuri ba na kokarin je in sai fili a wurin, saboda wurin da aka ce babu ruwa, ai babu wurin zama a wurin. Wannan wuri ba wurin zama bane, ma san inda babu ruwa babu ruwa.
Ko da wuri na da tsada, idan akwai ruwa wurin, kana kama ka gida ko wani aiki a wurin?
In wuri yana da wadataccen ruwa, to karka ji tsadan fili a wurin, ko karka ji tsadan abubuwan aikin da zaka yi a wannan wurin, saboda ruwa yana da muhimmanci kwarai da gaske. Ruwa ba karamin muhimmanci yake da shi ba.
Ni Muhammadu Budaji Sarki Filani Sayinna,
me zaka ce a game da amfanin ruwa ga dan adam?
Amfanin ruwa game da dan adam amfani mai yawa ne, ba ko kadan ba, domin da su aka rayuwa. Duk abin da ka sani na rayuwa, sai duk da mota ce sai ta sha ruwa taka amfani, balle mutum harka addini duk bangaren ruwa na. Don haka nan ruwa su akan gaba, da zarar an ce ba babu ruwa ga wuri, harka ta lalace. Kwari da dabbobin daji da waɗanda ku mutane, akwai inda dabbobin daji waɗanda kwari na suna shan ruwa, amma Allah bai gwada muku ba, amma ruwa suna amfani da ruwa. Don haka nan komai duniya na da kasani bisa gungun duniya yana amfani da ruwa. Don haka nan ruwa suna gaban komai insha Allah nan dai duniya. Kuma duk inda babu ruwa to harka ta tabarbare babu zaman lafiya.
Sunana ne Abdullahi.
Me ka zaka ce game da amfanin ruwa ga mutum?
An amfanin ruwa ga mutum a duniyan nan ina da yawa. Da ruwan rijiya, da ruwan pompo, da ruwan inda yake sai da pure water. Amfanin su ne da yawa. Ko yanzu inda yake lokacin ruwan nan yanzu ruwan sama a suka masara ana shuka dawa ana masu gona za su jin dadin amfanin ruwan sama a lokacin nan. Wutar rijiya ne ma masu tuwon suna jin dadin daibuwa su yi abinci da sha da ruwan su haka. Amfanin ruwa yana da kyau.
Idan aka samu karancin ruwa ko rashin ruwa a gari ko a jiha yaya za ku ji?
Ba daji. In an samu rashin ruwa ba daji. Amma aka samu rashin ruwan nan akwai masu borehole irin wanda gwamnati suka yi mana din nan. A misali a nan kasuwar namu nan kasan muna da borehole wajen guda uku ko hudu da gwamnati suka yi mana wannan muna jin dadin su akan rashin ruwan nan.
Amma wasu na cewa idan ruwa suka yawa kamar a ce ambaliya flood kenan.
Abin da yasa suka ce ruwa ina bata gari in ruwa ya yawa. A misali yanzu kaga irin gota din nan in suka dinga zuba shara a cikin gota ba sa samu tafiyan ruwa ba dole sai ruwa lalace. Amma duk mutane in suka gyara duk gota da yake gefe gidansu ruwa sai tafiya sarari da kowa ba zai samu matsala kan ruwan da yake yi ba haka yake son.
To amma an ce amfanin ruwa yafi illarsa yawa me gaskiya abin?
Amfanin ruwa yafi tafi saboda ruwa yana da abubuwa masu kyau fa ko wanka ko me in ba ruwa fa mutum bai ji dadin duniyan nan. Amfanin ruwa yana da kyau. Misali
sunana Muhammad Nasiru.
Sana'ar ruwa kake yi?
Eh kwarai sana'ar ruwa nake.
To menene amfanin ruwa ga dan adam?
Akwai amfanin ruwa ga dan adam sosai saboda suna sayan su suna yin abinci da sauran wanke-wanke da dai sauran abubuwa ga sunan dai suna yi da su.
Kamar a yini kana sayar da ruwa kamar na nawa?
Eh a yini ina sayar da ruwa na 1,500 zuwa dai 2,000 haka ina sayar shi su.
Kamar na ranar da kai cinikin ruwa ba?
Ke akwai ranar da bayan dan dai ranar da bayan ba to ana samun 500 wani lokaci ma ana samu na dai samu na abinci kawai insha Allah.
To wace rana ce kai cinikin ruwa ranar da baka mantawa?
Eh rana kamar ranar Kirsimati lokacin Kirsimati to lokacin ayi cinikin ruwa sosai saboda amma ka dauko daga kara kamin maka wanda muke saukiwa ana tare mutun kan hanya muna shiga cikin kara muna saidawa.
Wani masani malami yayi karin haske a game da amfanin ruwa ga dan adam.
Sunana Abdulkadir Ahmad wanda an kai sani da Imada malami a kwalejin kimiyya da fasaha wato Zamfara College of Arts and Science Zakas Gusau Zamfara State.
Menene muhimmancin ruwa ga bil'adama?
Ruwa dai kamar yadda kowa ya sani kahin komi ma Bahaushe na kiran su cewa a abokan aiki ruwa a gaishe kuma aikata. Kaga tun nan wannan an san cewa ko ba komi abokanai ne na aiki. To ruwa suna da amfani ga Bahaushe wurare da dama. Ruwa suna da amfani ga lafiyar jiki. Ruwa suna da amfani ga dai al'ummar mutum dan adam. Tashin farin akwai ruwan sama da mun ka san ana noma da su da sauran wasu ayyuka irin jine-jine da sauransu. Ruwa ana amfani da su kamar yadda mutum ya sani lokacin ruwan sama. In ruwa sun sauka mutum zai ji yanayi ya canza. Dabbobi da mutane, tsuntsaye, kwari da itace dukkan su zaka ga yanayin su ya canza saboda muhimmancin da agari. To sannan shi dan adam wannan ruwa gare shi ba su ma lissa kowa.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kenan shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana George Afriyi ya ce hukumar ta tanadi ɗan fasaha wasu masu koyarwa masu kyau da za su iya doke Najeriya farar ɗaya a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Kasar Ghana da Najeriya za su kece reni don samun gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a ranar 25 ga wannan wata na Maris na shekara ta 2022 a Baba Yara Sports Stadium. Sa'an nan a yi wasan zagaye na biyu bayan kwana hudu a Moshood Abiola Sports Stadium da ke Abuja. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana kamar yadda ya ce ta tanadi masana aikin fasaha da sun ka hada da mataimakin kocin din Dortmund wato Dotto Ado wanda shi ne ke jagoran wannan tawaga tare da mataimaka guda biyu tsohon kocin din Asante Kotoko Didi Dramani da George Boateng na ɗan wasan ƙasa da shekaru 23 na Aston Villa. Sai kuma mai ba da shawara tsohon manajan Brighton Chris Houghton. George Afriyi ya ce Ghana baka taba tanadin kwararrun masu koyarwa irin wannan ba. Akan haka Nigeria ta yi kokar kanta domin kasar Ghana za ta iya bata mamaki. A ranar Alhamis da safe Super Eagles din Nigeria za ta iso nan kasar Ghana domin wasan fidda gwani gabanin gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022. A ranar Lahadi ne ƴan wasan na Eagles suka hallara a sassanin su a babban birnin kasar na tarayyar Nigeria. Yanzu haka ƴan wasa 23 ke a sassani suna shirin fatawa. Ana sa ran ɗan wasan su sauka Kutuka International Airport kan su karasa zuwa birnin Kumasi inda za su yi wasan a Baba Yara Sports Stadium. Za su motsa jiki a filin wasan kan ranan karan battan kamar yadda hukumar CAF ta tanada. Ɗan kuma muka dubi hanyar isa Qatar shekara ta 2022. Wasannin fidda gwanaye da kasashen Afirka ke yi ya kai gurbin ƙarshe inda za su fafata da juna kamar haka. DR Congo za ta kara da Morocco, Algeria za ta kara da Kamaru, sa'annan Mali za ta kara da Tunisia, sai Nigeria ta fafata da kasar Ghana, sa'annan Senegal za ta kece reni da kasar Egypt. Yanzu kuma bari mu leƙa jadawalin hukumar kwallon kafar duniya dangane da matsayin kowace kasar Afirka da ke cikin masu neman gurbi a gasar cin kofin na duniya a kasar Qatar. Senegal ke a matsayi na 11 a ainihin jadawalin na duniya. Morocco na a matsayi na 24, Nigeria a matsayi na 32, kasar Masar wato Egypt a matsayi na 34, Tunisia a matsayi na 36, sai Kamaru a matsayi na 38, Algeria a matsayi na 43, Mali matsayi na 48, sai Ghana a matsayi na 61, DR Congo na a matsayi na 66. Kasashen da za su fafata don samun gurbi a gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 kenan. Da wannan kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice. Shugabannin Rasha da Ukraine sun ce an ɗan samu ci gaba a ganawar sulhu da ake yi, amma cimma yarjejeniya na tattare da haɗari a cewar masu sa ido. Wasu shugabannin yammaci da masu lura da lamura masu zaman kansu na da shakku da damuwa akan cewa ba da zuciya ɗaya Rasha ke zaman shawarwarin ba, kuma tana amfani da shawarwarin sulhun ne don hana NATO samar da tsaro da kariya ta sama da kuma wasu manyan makamai ga Ukraine, ko kuma hana ƙara zafafa sanya takunkumin karya tattalin arziki daga ƙasashen yammaci. A yau Laraba, hukumar tsaron cikin gida ta Poland ta ce ta gano jami'an diplomasiyyar Rasha su 45 da ake kyautata zato suna aiki a matsayin 'yan leƙen asiri a ƙasar. Mai magana da yawun hukumar ya faɗawa manema labarai cewa an turawa ma'aikatar harkokin wajen Poland sunayen jami'an da kuma buƙatar a fidda su daga ƙasar. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da cewa za ta tura ƙarin ma'aikatan tsaro jihar Imo don inganta yanayin tsaro a wannan jihar da ke fama da hare-haren 'yan bindiga da masu tayar da ƙayar baya. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da wasu a jihar ta Imo, musamman mazauna yankin, suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanzarta wajen kawo musu ɗauki saboda yadda matsalar tsaro ke matuƙar shafar lamuransu na yau da kullum. Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi bankwana da ku, bari mu yi amfani da wannan dama mu taya iyalan injiniya Musa Bamanga Tafida da na Alhaji Garba Abdullahi murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Usman Garba da Fatima Bamanga, wanda za a yi ranar Juma'a 25 ga watan da wannan watan da ƙarfe 1 unguwar Rimi da ke jihar Kaduna, Najeriya. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da kuma injiniyanmu Mr. Chun, ni Hanifa Kabir Isa ke ce da ku mu kwana lafiya.